dake da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Idan jama'a ba su manta ba, a jiya mun shiga babu bayani kauni taghyiril munkari min al-iman. Dama muna karatu ne a cikin kitabul iman, wato hadisai da ayoyi da musulmi ya tattara mana, yana kokarin fassara su a bisa hasken da malaman farko daga cikin malaman sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa suka fassara su, kamar yadda har wa yau al-Imam Muslim hadisan da ainihin yake kawowa banda ingancin su hadisai ne waɗanda suke kokarin dacewa da babukan da malamai da suka biyo bayan shi suka ainihin kulla. Babin da muke bayani shine kasantuwar sauya mummunan abu, to yana daga cikin ayyuka na imani. Wato in kaga ana mugun abu, ka bi dukkanin hanyar da zata yi da gargwadon matsayinka da ikonka kai kokarin ainihin sauyawa. Al-Imam Muslim ya kawo mana hadisin da ajiya mun karanta shi, kuma za mu sake karanta shi insha Allahu ta'ala a yau. Yace haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba, حدثنا وكيع عن سفيان حول السند, وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعباء كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب, وهذا حديث أبي بكر قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان, فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة, فقال لقد ترك ما هنالك, فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما علي, سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان. مسلم يتمال من شميسونا الإمام أبو بكر بن أبي شيبة ya karantar da shi hadisin da nashi malamin mai suna Waqi' ibn al-Jarrah ibn Malih ar-Ruwasi ya karantar da shi. Abu Sufyan al-Kufi shi ko yace ya karbo daga malamin shi mai suna Sufyan, anan yana nufin Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri shine ainihin wato isnadin ya tike akan shi, sai Muslim ya tsaida isnadin haka, sai kuma yace hawwala sanad, wato ya sauya isnadin daga na farko ga kuma wani na biyu. Yace wa haddathana Muhammad ibn al-Musanna, malamina mai suna Muhammad ibn al-Musanna ya karantar da mu hadisi, wanda shi ko yace haddathana Muhammad ibn Ja'far, malam Muhammad dan Ja'far wato gundar ya karantar da su hadisin da yace haddathana Shu'ba, daga Shu'ba, to da Sufyan al-Thawri da Shu'ba kilahuma dukkan su biyun an Qais ibn Muslim sun karbo wannan hadisin daga Qais dan Muslim, an Tariq ibn Shihab daga Tariq dan Shihab, Allah madaukakin sarki ya kara mushi yarda. Tariq dan Shihab ai sai Muslim yace wa hadha hadithu Abi Bakr, amma wannan riwaya da zan kawo maka riwayar hadisin Abu Bakr ce, kun ga ya karbo daga malaman shi guda biyu, Abu Bakr ibn Abi Shayba da Muhammad ibn al-Musanna, to da ya kawo hanyoyin guda biyu, amma da ya zo wajen lafazi sai ya ce lafazin na malam Abu Bakar dan Abi Shayba. Kala awwalu man bada'a bil khutba, wanda ya fara yin khutba yawmal idi qabla salati marwan. Marwan ibn al hakam wani gwamna ne a Madina daga cikin zamanin tabi'ai, shine mutumin da ya fara kawo khutba, wato ya fara ainihin yin khutba kafin sallar idi. Ita sallar idi ita sallar ake fara yi sannan sai a yi huduba. To a kasar Hijaz, wato kasar da a yanzu ake kira Saudi Arabia, Makka da Madina, wanda ya fara kawo huduba kafin sallah shine Marwan dan Hakam. A kasar Sham kuma shine Muawiya dan Abu Sufyan, shine ya fara sauyawa daga yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake yi, ya fara kawo ainihin huduba kafin sallah. Wannan abin da Muawiya yayi ba daidai bane, wannan abin da Marwan dan Hakam yayi ba daidai bane, amma bai isa a kafirta su ba, bai isa a ce sun yi bid'a ba. Abinda suka yi a ma'aunin shari'a sunan shi kuskure. Wannan ita ce kyakkyawar fassarar da ya kamata a yi wa duk wani mutumin kirki daga cikin waɗanda suka gabata, idan aka same su da aikata wani abu wanda ya saba wa abin da ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba a kafirta su, ba a zagin su, ba a bid'antar da su, balle a wulakanta su saboda haka. Adan kuwa ba mutane ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba da shaida a kansu. Allah ku baya shaidar mutanen banza. Was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar wal-ladhina taba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an. Allah maɗaukakin sarki ya yarda da duk waɗannan sahabbai da waɗannan tabi'ai da suka biyo bayan su da kyautatawa. Allah maɗaukakin sarki ya musu tattalin mazaunai na dindindin a cikin aljanna. Wannan shine babban rabon da kowa yake fata. Abinda ni da kai muke fata, su kaji aya ta sauka daga saman bakwai ta ce ya tabbata gare su. Me naka game da zagin su? Me naka game da kafirta su? Me naka game da bid'antar da su? In sun aikata wani abu wanda a iya abin da ya bayyana gare ka kana ganin cewa ba daidai ba ne, sai ka ce wannan kuskure ne. Wannan ita ce shawarar da babban malami, ɗaya daga cikin malaman ahli sunna, al-imamu Ibn Abi Zaidin al-Qayrawani, mai risala ya bayar, ya ce wa yultamasu lahum ahsanul makharij. Idan aka samu malamai daga cikin magabata sun aikata wani abu wanda kai da ka zo daga baya kake ganin wannan abun ba daidai ba ne, sai ka baiwa abin kyakkyawar fassara, ka neman wa abin kyakkyawar mafita. Wannan ke nuna cewa kai mutumin arziki ne. Ina fata an gane, domin in ka faɗi kalmomin banza a kansu, to yanzu akwai tufka da warwara tsakanin maganarka da ta Allah. Allah ya faɗi kalmomi na gari a kansu, kai kuma ka faɗi kalmomin banza, sai mu ce da kai wa man asdaqu min Allahi qila, da kai da Allah waye fi gaskiya? Allah ne mai gaskiya. Saboda haka abin da ya faru ga wannan din ba daidai ba ne, don haka ba za mu koyi da haka ba mu a yanzu. Mu ce ranar Idi bari mu fara yin sallah sannan mu yi huduba, a'a, sai mu fara yin, bari mu fara yin huduba mu yi sallah, a'a, sai mu fara yin ainihin sallar Idi sannan sai a yi huduba. Haka yazo daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. To shine wannan hadisi yake cewa farkon wanda ya fara yin huduba ranar sallah kafin sallah shine Marwanu dan Hakam. Faqama ilayhi rajul, sai wani mutum ya miƙe ya tsayu gaban shi. Faqala as-salatu qabla al-khutba, yace mishi ran sarki ya dade. Ala gafarta malam, mai martaba kai ne gwamna, amma fa sallah ake fara gabatarwa kafin huduba. Faqala fi Marwanu, yace qad turika ma hunalika, abinda ka sani a da can din nan wanda ka tashi kaga ana yi tun zamanin Annabi da sahabbai, to an rabu da wannan. Faqala Abu Sa'id, Abu Sa'id al-Khudri yana wurin sai yace amma hadha, kun ga wannan mutumi da ya miƙe ga yawa gwamna wannan magana, faqad qada ma alaihi, ya sauke nauyin da ke kan shi, yayi abin da ya wajaba a kan shi. Sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaqulu, naji manzon Allah yana cewa man ra'a minkum munkara, daga cikin ku ya ku musulmi wanda da yaga mugun abu, falyughayyirhu biyadihi, to ya sauya shi da hannun shi. Fa in lam yastati', idan ba zai iya ba, fa bi lisanihi, to ya sa harshen shi yayi wa'azi, yayi jawabi, yayi khutba, yayi nasiha. Fa in lam yastati', fa bi qalbihi, idan ba zai iya ba sai ya sauya wannan abin da zuci. Wa zalika ad'afu al-iman, wannan shine imani mafi rauni. Wannan hadisi yana dauke da mas'aloli masu dimbin yawa, shi yasa yana daga cikin hadisan da Malam Muhammad Ali Adam a cikin wannan sharhi nashi ya tsawaita wa ainihin sharhi kwarai da gaske. Amma daga cikin abubuwan da zan fara jan hankalinka a ciki, kaji mas'alar farko ita ce cewa wannan shine farkon wanda ya fara kawo wannan sauyi. Lallai abin da ya sauya din ba daidai bane, amma ba dalili bane kuma akan a zage shi balle a kafirta shi. Abu na gaba, wannan hadisin ya tabbata mana da cewa ashe malamai daga cikin malaman farko idan suka ga barna daga mai mulki ba shu suke yi ba, suna inkari ko ba sa inkari, suna inkari da gwargwadon ikon da Allah ya ba su. Wannan na ɗaya daga cikin hadisan da muke ta jan hankalin matasa domin a yi balancing, a daidaita. Matasa ne yau muka samu, musamman a Najeriya nan kansu ya buga dukkansu guda biyu. Ku je ku samu, na yi gamsashen bayani a muqaddima kasar dina da na samu shekaran bana maganin zoman bana. Wasu matasa sai suke ganin duk abin da mai mulki ya yi a tashi a yi ainihin combat, a buga, a yi bugi in buga. Mu da ke bin aqidar ahlus sunna, manhajin salafiya, muna cewa haka ba daidai ba ne. A daidai lokacin da wasu matasan kuma suke ga in mai mulki ya yi kaza, shi kuma sai a ja baki a yi shiru. Har wa yau mu da ke da'awa zuwa ga aqidar ahlus sunna, manhajin salaf, muna ganin ba daidai ba ne. Abinda muke cewa shi ne kamar yadda wannan hadisin ya faɗi, idan kana da kudura ka tashi a masallaci ne mai mulki ya yi wannan magana, kamar wannan abu gashi yanzu ya yi shi, sai a tashi a nuna jama'a wannan ba daidai ba ne. Domin illar da ke cikin a ja baki a yi shiru, a ce a je a same shi, shi ne abin ya riga ya bayyana a matsayin barna. Idan aka tashi, abin da jama'a za su ce, ai, wane da wane da su wane suna wurin aka yi kaza, don haka dole ne wannan mutum sai miƙe ya inkari. Abu Sa'id al-Khudri madadin yana matsayin sahabi ya ce, wannan mutum kai ba daidai ba, sai ya ce abin da kai kai daidai kuma ka sauke nauyin da ke kanka, saboda na ji annabi ma ga abin da ya ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Da wannan ne muke cewa mu ahlus sunna, idan mun ga mai mulki ya yi abin da ba daidai ba, idan abin bai bayyana ba, sai mu je mu same shi a ƙarƙashin labule, a ɗaki a sirrance, sai mu gaya mishi ya gyara. Idan bai gyara ba kuma bai kawo wani uzuri da zai iya gamsar da mu ko jama'a ba, to shi ne sai mu fito ƙarara, sai mu nuna duniya cewa wannan abin da mai mulki kaza ya yi ba daidai ba ne, kuma an yi a kan ya janye yaƙi. Misalin wannan shi ne faɗa da muke da allurar rigakafi, allurar polio immunization. Masu mulkin nan mun zauna da su one on one, mun zauna da waɗanda suke professors ne a cikin field na pharmacy da sauran abubuwa, duk an nuna musu. Mu da ke bincike a tashoshi na yaɗa bayanai na internet, mun binciko mun nuna musu haɗurra da sharrin da masu yin allurar rigakafin nan suka faɗi. A ƙarƙashin haka, kar ku tirsasa wa mutanenmu wannan abin, sharri ne. Madadin haka, ku kawo mutane magungunan da suke bukata, ku kawo mutane wutar lantarki, ku kawo musu ruwan famfo, abubuwan da suke bukata, ba abin da ba sa bukata ba suka ke. Shi yasa kaga muke fitowa ƙarara, muke rubuce-rubuce, muke wa'azozi, muke laccoci. Duk sanda za a kaddamar da allurar rigakafi a Najeriya, mu kuma sai mun fito mun ainihin yi attacking abin, mun nuna cewa ba mu yadda ba, kuma kada jama'a su yadda, sannan kuma ba ma rage kowa, duk wanda yake da magana a kai yayi. Na farko kenan. Na biyu, idan mai mulki ya zo ya bayyana wani abu na barna karara, wanda yake wannan abin ya riga ya bayyana shi, barin shi ko kuma shiru a kai sharri ne. Dan za a ce ai ga irin suwana da suwana sun ja baki sun yi shiru, ko kuma ai suna wurin san da ya kaddamar da abin ya ba su yi magana ba, dole ne mu fito sai mu yi magana akan cewa wannan abin ba daidai ba ne. Sai aka samu wasu matasa waɗanda suka yi karatu a ƙasashe irin ƙasashen Saudi Arabia, wai sai suke cewa malamansu sun karantar da su cewa duk abin da mai mulki ya yi ba a tashi ainihin wato ana counteracting, ana ba da amsa ko ana raddin wannan abin a sarari. Sai mukan ce musu kun yi kuskure, in ba haka ba sai mu ce kun yi ƙarya, domin waɗannan malaman da kuke faɗi kafin su karantar da ku, mu suka fara karantarwa shekara 30 ko 25 ko makamantan haka, ba abin da suka karantar da ku kenan ba. In kuma daga baya abin da suka karantar da ku kenan, sai mu ce mai wa wata maslaha ce ko wani abu suka kalla wanda yasa suka faɗi haka. Amma matsalar ita ce yadda yanayin ƙasar Saudi Arabia yake da yadda yanayin Najeriya yake sun sha bamban. shi yasa ba za ka iya dauko uslubin yadda ake da'awa da yadda ake mu'amalantar masu mulki da yadda ake mu'amalantar talakawa da waɗanda ake wa'azi a Saudiya ka kawo Najeriya ba kai kuskure yana nuna baka da tsari domin mai mulkin Saudiya Arabia kullun kwana yake yana tashi da tunanin menene zai zama alheri ga dan kasar shi menene zai wace wa dan kasar shi matsala menene in aka ce za a dauke ruwa jama'a yau to ko motoci tankunan ruwa za su zo su cika anguwanni kaf na Saudiya Arabia saboda me za a gyara ruwan famfo a anguwanni ka ba saboda haka motocin ruwa za su zo su tsaya da kaga ruwa ya dauke a gidanka eh sai a ce to ko dai kai kadan kake bukata ka fito da bokitai ko kuma kana da rizabuwa eh to bude a cika maka dai kenan na biyu akwai aboki na chief engineer ne na NEPA ta cikin maka na fadi ne da yaran dan Najeriya ba lallai ta zama sunanta NEPA ba dan a Najeriya ma yanzu ba sunanta NEPA chief engineer na NEPA ta cikin garin Makka engineer Samir Bahaushe ne amma kakannin shi ma a Saudiya ka haife su akwai lecture da yaje gabatar a Saudi Arabia wadda a cikin abubuwan da ya fadi yayi reference da wasu rubuce-rubuce da ne akan internet cewa shekaru 30 da suka gabata a Najeriya wuta bata zauna na kwana 7 ba a ce din Najeriya kwana 7 ba a dauke wuta ba daga 1980 zuwa up to date an samu haka ba samu ba shi kanshi yayi mamakin wannan magana dan haka yaje reference da wannan maganar sai sarakunan Saudi Arabia suna mamaki a shekara 30 wuta bata taba zama a duk kasar na kwana 7 za ka ce haka maganar take wannan magana anan Najeriya an fade ta kai ba za ka yi musu ba a ce din Najeriya kwana 7 daga 1980 zuwa 2012 din nan ba ta taba dauke wuta na kwana 7 ba ta taba dauke wuta ai ba wuta bata taba zama na kwana 7 ba sai shi Samir sai miƙe ya ce alhamdulillah sai ce shi da makamantan shi an haife su a ƙasar nan tunda aka haife su har yau wuta ba taɓa dauke ta ba yanzu yana da shekara 52 a duniya yace tunda aka haife shi bai taɓa ganin an dauke wuta ba to kaga zaka dauko irin wannan yanayin ka hada ba zaka hada ba ina tsammanin ba wani alhaji da zai ce ya je Saudi Arabia ya ga shagon sai da generator ba wani alhaji da zai ce ya je Saudi Arabia ya ga shagon da ake sai da stabilizer stabilizer ma wadda an kawo wuta za ta zama low current ba wani alhaji da zai ce ya zauna ya ga an dauke wuta yana da wahala ka ce ka buga waya ko da lokacin aikin hajji da miliyoyin mutane za su hadu a ce akwai network problem duk yawan mutanen da za su karu na duniya to sa'annan asibiti sa'annan ilimi duk waɗannan abubuwan da ake kiransu 7 point agenda ko kuma mu a nan jihar Kaduna 11 point agenda all their governments have taken care of that duk gwamnatocinsu sun kula da waɗannan sannan duk lokacin da kai malami kake son ganin mai mulki akan kana da nasiha kai tsaye zaka ji duk waɗannan halayen ba haka bane a kasashen mu an fahimta jama'a an yi gwamnan da a irin wannan kujerar muka zaura muka gaya wa mutanen jihar Kaduna su zaɓe shi bayan da suka zaɓe shi mu da muka tsaya muka ce a zaɓe shi din sai da muka shekara guda mun kasa buga mishi waya ya dauka balle ya gamu to da mun zo nan mun zauna mun fara dukan draw kuma sai kaga an turo an ce to alaga tubala mai girma yana gaishe ka bayan haka to ashe ka gani that is the only way to communicate to them the only language to communicate to them is verbally to come and attack their agendas or encounter their statements da zaran ka fito kai raddi ka ce kaza to lokacin ne za a abin amma duk lokacin da zaka ce kana son ganin su kana da nasiha duk sanda za a rubuta duk sanda zaka yi kaza ba za a saurare ka saboda haka waɗannan matasa da ke yi karatu a kasashen Saudi Arabia daga kasashen ainihin wato Yemen da kasashen ainihin Sudan
sai su zo su ce ai ba a yi wa mai mulki haka, sai mu ce a kun yi kuskure, kun saba ta farkin da kuke kira zuwa gare shi. So on the other side kuma sai a samu wasu matasan su kuma sun tafi sun yi karatu su ma kasar Yaman da sauransu, su kuma sai su ce ai abin da aka koyar da su shi ne idan mai mulki ya ba daidai ba kawai a fito a buga ba ma ba mai a yake shi, sai mu ce kuma kun yi ba daidai ba. Saboda haka ku kiyaye, ita da'awa tana buƙatar indigenous malamai, tana buƙatar malamai ƴan ƙasa. Irin yadda ake da'awa a Zaria ba daidai bane aje a dauka aya a Kano. Irin yadda ake da'awa a cikin Fulani ba daidai bane kaje cikin Nufawa ko Bare-bari ka dauka ka ce za ka yi. Abin da ya haifar mana da hayaniyar da muke ciki a Nigeria, wasu matasa ne suka je suka ga ga irin abin da ke faruwa kasashen Algeria da Somalia, sai suka ga cewa Nigeria ma abin zai iya yiwuwa. To duk waɗannan yana daga cikin abubuwan da mu dake da'awa ta salafiya muke cewa a sai an yi balancing. Karka je kaga yadda ake da'awa a Saudi Arabia kawai kace uslubin zai yiwu, sai an yi magana sai ce Qur'anin ba ɗaya bane, Qur'anin ɗaya ne, an fahimta hadisin ɗaya ne, amma su ɗabi'un mutanen da yanayin yadda tunaninsu yake fa ya saba. Saboda haka tunda ya saba dole ne sai ka yi tunani menene abin da ya dace a gudanar aure kaza. Don haka kun ga hadisin nan jama'a, babbar hujja ce akan cewa in mai mulki ya gabatar da abin da ba daidai ba jama'a ba sa karbe. Amma kuma jama'a ba tawaye za su ce a yi kone-kone ko a yi buge-buge ba, shi ne technically a ilmance da kuma a tsari za su bi su gabatar da abin a hanyar yadda ya kamata. To abin da muke kira zuwa ga masu mulkinmu shi ne, mu irin waɗanda muke son a yi gyara shi ne matsalar fa masu mulkin su kansu ba su shirya su zauna lafiya da talakawansu ba. Shi ne duk lokacin da muka ce talakawan suna kuka akan kaza, ku gyara, ku samar da kaza, ku ɗan squeezing ku fesiki, sai su ce kawai a je a ba mutane haƙuri. Wannan yana daga cikin matsalar. To abin da muke tsoron gashi ya riga ya faru a Najeriya shi ne da'awoyin da muka shiga ƙasashen duniya muka ga suna faruwa, kar a bari su shigo Najeriya, don in suka shigo Najeriya to za su samu ardun khisba, za su samu fertile land, za su samu ƙasa huɗaɗɗiya mai taki. Shi ne a lokacin da ake shi da juna ƙasar tana zaune lafiya, sai mukan gaya musu cewa mutane suna kukan ruwan sha, mutane suna kukan matsala asibiti, mutane suna kukan kaza, ana zalintar mutane game da kaza, a daina a yi kaza a yi kaza. Saboda mun je mun hango haɗura, jama'a matasa ne daga Afghanistan, matasa ne daga ƙasashen Somalia, matasa ne daga ƙasashen Algeria suke zuwa da miliyoyin kuɗi a hannunsu suna neman waɗannan matasa ne za su karɓi kwangilar da'awarsu su kai zuwa ƙasashensu. Akwai ɗan garin nan yanzu mai ba gwamna shawara ne na musamman akan harkokin siyasa, muna zaune a Minna wata ran sai gana tashi na bi wasu matasa, ban dawo ba sai ƙarfe 3 na dare, sai nace mishi baka ga wasu matasa Larabawa sun wuce ba? Yace ina ce ƴan Algeria ne, suna bibiyar matasa ne ko ina a duniya suna neman ina za a samu matasan da za su kai da'awa irin tasu, su za su yi sponsorin dinsu. Shine muka je muke buga muƙabala da su, yace har yanzu, nace har yanzu. Duk waɗannan abin da muke kokari shine kar su fesa guban nan ga mutanen mu, in aka kawo da a wannan Najeriya abin ba zai yi kyau ba. To amma menene zai taimakawa abin in ya zo Najeriya ya samu gindin zama? Shine in aka samu shubuhohi to ayi kokari ayi magani. Bari in gaya muku, aqidar Boko Haram akwai ta zankama a Saudi Arabia fiye da a Najeriya, in ku ba ku sani ba, amma ta kasa karbuwa. Saboda kai in ka zo ka ce wa talaka ana zalunci, sai talaka yace ƙarya ne saboda bai gani ba. Amma za ka iya wanke mai mulki daga yin wasu abubuwa ne waɗanda ba daidai da dukiyar jama'a ba, amma in ya ci 60 ya bai wa talakawa 40, talaka ba zai gane an ci 60 ba, don dama shi abin da yake bukata 40 din. Shi yasa 2010 mun je aikin haji, wasu manyan malamai a Makka suka kira ni taro, suka ce me gaskiyar abin da yake faruwa a Najeriya nan ne, sun kasa fahimta abin, sun kasa samun wanda zai bayyana musu menene yake faruwa. Sai nace musu fitina ce irin ta Ibn Juhayman, an taba yin ta a Saudi Arabia, amma da ta taso sai aka danne ta. Sai suka ce to, sun suka ce to ai irin ta tana nan Burjit a nan kasar, amma ta kasa samun gindin zama ne saboda me? Duk abin da zaka zo kai kokarin buga kan talakawa akai ba za su gamsu ba, saboda da dan talaka da dan shugaban kasa aji daya suke zuwa nursery, aji daya suke zuwa primary, aji daya suke yin komai, asibiti daya suke zuwa, komai daya suke yi da matar mai mulki da matar talaka fitik dan tasi, asibiti daya suke zuwa. Idan dan ka kare kama talaka ai mai mulki da za a ce sai an kai shi asibiti a Ingila, irin wannan kakarai in ya kama dan tasi ne a caba, haka gwamnatin kasar za ta dauke shi ta kai shi asibitin da za a kai gwamna ko minista ko shugaban kasa. Ka ga mun ka fito ka ce talaka ana zalunci, sai ya ce la'anatullahi alaik. Sai ka ji ya ce Abdullah Malik ar-Rahma, Abdullah Malik al-Insaniya, Abdullah Malik al-Kaza, Abdullah Faqr al-Uruba. Sai ka ji ne to sarkin salati, saboda haka duk da'awarka da ka zo ba za ta karbu ba. Saboda me? Da'awar business ne, abin da kake so ka gamsar da shi babu. Wannan muke kira zuwa ga masu mulkin mu, ku kyautata wa talakawa game da ruwan sha, ku kyautata musu game da rayuwar abinci, ku kyautata musu game da kaza, ku kyautata musu game da kaza. Yanzu dubi fall subsidy din nan, dubi halin da ya saka mutane a ciki, ba a gama fita daga mashasharar shi ba sai ga me NEPA subsidy, shi ma an ce NEPA nan da yan kwanaki kadan wutar lantarki za ta kara tsada, a halin bata ba ruwan sha, asibiti komai babu. To shi yasa duk wani wanda ya tafi kasar Yemen, ga sunan akwai yan uwan musulafiyuna suna da'awa, suna kokarin gyara tunanin matasa, ku yi hakuri ga abin da ya kamata. A daidai lokacin akwai kuma yan alkaida, su kuma suna cewa ku rabu da su, malaman gwamnati ne zindikai, yadda muke kashe mutanen gwamnati haka za mu kashe su. Sai ga abin ya iso mana. Saboda haka sai zama musulafiyun, sai muka zama victims of the day. Daidai lokacin da gwamnatocin suna jin haushinmu, suna cewa muna harzuka jama'a, mu muke kaza, a daidai lokacin da su kuma yan alka'idan ko yan boko haram din mu ma kuma target ne a wurinsu, mu kuma abin da muke kokari shine ayi balancing, ayi kokari a kyautata wa talakawan, yadda in ka zo kana son ka ce su fito su zanga-zanga za su ke, saboda ba su da dalilin da za su yi zanga-zanga, to sai ka ki kyautatawa. Sai wani ya zo ya samu ayoyi ya murɗa ya ce a buga kaza, a buga kaza, ka gaya min yadda ba za a ji shi ba. Saboda haka ku kiyaye, idan gwamnati ce abin da ba daidai ba malamai kada su shiru, amma kuma ba daidai ba ne a ce a fito a yi kone-kone, a buga nan a kifa nan a yi kaza. Sannan lallai ne masu mulki tun daga sarakuna har 'yan siyasa har 'yan boko da manyan ma'aikatan gwamnati su rinka sauraron malamai akan nasihohin da za su je su zaunar da su su yi musu adaka. To sa'an nan kuma Bahaushe na cewa in an bi ta barawo sai a bi ta mabi sau, idan an bigi jaki sai a bigi taiki. Da yawa daga cikin 'yan boko da 'yan siyasa da masu mulki abin da yasa suke rufewa malamai kofofinsu, mafi yawancin malaman su kuma suna zuwa ne domin bukatunsu. Yanzu kujerun aikin hajji, malamai suna nan suna ta yawon kujerun umara, kujerun aikin hajji, malamai sun ji ana raba filaye za su tafi. Saboda haka idan mai mulki ya ji cewa ai ga malama ne ya zo wurin shi, sai ce ku ce da Allah na yi tafiya, na je kasashen waje. Me yasa? Saboda ya san cewa ya zo neman kujera umara ne, ya zo neman kujera aikin hajji ne. Ala gafarta malam, ka je hajji, ka je umara, ha? To me kake bukata? Wannan da baka ji wata iri ce, ita ba farilla ba, nafila ce, akan nafila baka zubda mutuncinka? Wannan yana daga manyan dalilan da yasa su kuma masu mulkin suke rufe kofofinsu. Amma ina cewa a matsayinka na mai mulki wanda yake ka goge da duniya, ya kamata a cikin malaman ka iya bambance su wane ne suka taho maula, su wane ne suka taho gaya maka gaskiya. Amma kuma fa ka sani duk malamin da zai zo ya ce maka talakawa sun yaba, suna jin daɗi, su ne maka fatan alheri, a irin yadda Najeriya take, babu shakka yau dare ka bai gaya maka gaskiya ba.
saboda haka malamai dole ku ji tsoron Allah. Mu abinda muke kira zuwa gare shi shine ayi balancing, ayi adalci. Talakawa ku ji tsoron Allah game da masu mulkin ku, masu mulki ku ji tsoron Allah game da talakawan ku. Malamai ku ji tsoron Allah akan masu mulki, sannan masu mulki ku ji tsoron Allah akan malamai, malamai ku ji tsoron Allah akan mutanen da kuke wa wa'azi, kar ku sanya son zuciya. Wannan yana daga cikin nauyi da ainihin yake hawa kan malamai a irin wannan ƙasa ta mu. Shekara 200 da ta faru, duk abin da ya ga abubuwan da suka faru kenan tsakanin su dan Fodio da su ainihin sarki Yunfa da su Yakubu da makamantansu. Kin karban nasiha ne, in ba haka ba dan Fodio bayan sun gama yin yaki ya zaunar da Bello ya ce musu, mu fa dama ba yaki muke so ne ba, mu so muke dama a tsaye da gaskiya da adalci. To da abu ya tsanani ne ya kai mu fagen daga, tunda mun kwantar da zalunci, ku zo mu ci gaba da wa'azi muna karantar da mutane. Abinda Bello ya rubuta a cikin littafin Infaqul Maisur kenan yace, maganar da baban shi ya gaya mishi kenan Shehu Usman. Dan haka jama'a kun ji wannan hadisi wanda ainihin yake bayyana mana cewa ga abinda wannan mai mulki yayi, ga wani bawan Allah ya tashi ya nuna cewa ba daidai bane, wani cikin malaman sahabbai yace kai daidai, saboda naji manzon Allah na cewa wanda duk yaga ana mugun abu yayi kokarin sauya wannan abun da hannun shi, to sai ka duba ka gani. Idan abin da suke kana da yancin da zaka sauya da hannunka sai kai, idan baka da yancin da zaka sauya da hannunka shine sai ka koma da harshenka, idan ba haka ba sai ka koma da zuciyarka kana tunanin ya za a yi. Misali jama'a, yanzu irin yadda za a zo tsakiyar ku sai ayi gidan karuwai, ayi gidan shaye-shaye, sai ku duba ku ga kuna da yancin da za ku hana, sai ku je sai ku rufe shi, amma sai zama ba ku da yanci akan haka. Kwatankwacin da aka samu wasu matasa suka je suka samu masu kidan jarka suka faffarka musu jarkar suka yi musu dukan tsiya, ƙarshe sai aka kama su aka je aka kulle su ga su malamai, saboda me? Sun yi abin da hannunsu kuma wanda ba su da wannan ikon. Aka zo suka rubuta takarda ta andatakin ta sun tuba ba za su koma ba, kuma suka biya waɗannan kuɗaɗen jarkoki masu jarka, kuma kashe gari suka zo suka baje kolin jarka, yanzu ba wanda ya isa ya hana su. Me yasa? Saboda matasan ba su ɗauki matakin da ya dace ba, da sun je sun samu dagaci ko mai anguwa ko hakimi, da sun je sun samu DPO ko area commander ko officer na 'yan sanda, sun kai kukan a rubuce, 'yan uwana 'yan arewa abin da ake kenan, kar ka taɓa magana da mai mulki da baki. Duk abin da zaka kai wa dagacin ango ku kuka ana kaza, kar ka je ka faɗa da baki, rubuta ko da Hausa ne, sannan ka aje backup copy. Duk sanda hatsaniya ta taso sai ka fito cewa ranka ya daɗe, ranar kaza ga watan kaza ga copy takardar da muka kawo, DPO ranar kaza ga watan kaza ga takardar da muka kawo, area commander ranar kaza ga watan kaza. Dan haka ƴan arewa ku daina kuka da baki, ku rinka rubutawa. To da haka in kuka je kuka rubuta, idan bai ɗauki mataki ba sai ku sake rubuta wata takarda update, sai ku haɗa ta da waccan tana, sai ku yi forwarding zuwa ga commissioner 'yan sanda, madadin da shi area commander ne, kuna kukan cewa wannan matsalar ga ta taɓarɓare, amma ga copy takarda da rana kaza ga watan kaza kuka taɓa kaiwa zuwa ga area commander, babu wani mataki da aka ɗauka, kun san cewa wannan takardar taku za ta iya ja a tsubale shi daga mulki, ko da sarki ne mai wuka ta ɗaya ko mai takarda ta ɗaya ko mai sanda ta ɗaya, saboda kun yi abin a rubuce. Amma so duk wani za ku je ku ce ai mun zo mun faɗa, ai mun zo mun faɗa, ai mun zo mun faɗa. Saboda haka mutanen mu 'yan arewa ku sani, ko 'yan sanda za ku kai wa rahoton abu, ku rubuta ranar kaza ga watan kaza gashi kaza gashi kaza, wani sai ya ce for security reason mun rubuta kaza kaza kaza, use a pen name, it is allowed. Sai kai amfani da wani suna, ina fata an gane, sai ka sa tukur babura, shikenan. Yanzu this is a pen name, ba wanda zai iya detecting. Ah, to ai za a iya gane handwriting din ka, je ka kai typing da computer, sai ku forward it a madadin mutanen anguwa kaza, ku rubuta. Idan ba a yi ba ku sake rubuta, in ba a yi ba ku sake rubutawa, da haka za ku iya maganin barna mai ɗimbin yawa wadda take faruwa a yankin. Idan kai mai wa'azi ne za ka iya fitowa kai wa'azi, za ka iya zuwa ka samu appointment wurin gwamna ko sarki sai kai haka.
idan kai talaka ne ba za ka iya ko ɗaya daga ciki ba, kai ba malami ba, kai ba kowa ba, sai ka koma da zuciyarka ka kyamaci abin, sannan da zuciyarka kullum kana tunanin wace hanya za a kullo, ko da zai kai ga ka rubuta wata takarda ta nasiha ne, ka zo masallaci kamar nan sai ka yi. Duk wannan yana daga cikin izalatul munkar, hanyar da ake gusar da mugun abu. To da haka asali ita barna a musulunci ba ana so a gusar da ita bane, a kawo wata irin ta ko wadda ta fita. To da dama matasa ba sa duba irin wannan abin, da suke duba kawai ana yin kaza ba daidai ba, eh to bari mu tashi mu hana karshe garin hanawa, kuma sai wata barnar ta wanzu wadda take irin waccan ko wadda tafi wannan. Dan haka sai an rinka ana lura, kuma sai an rinka neman shawara a wurin ku matasa ne yan club. Suwaye suka gabace ku akan kafa club shekara 50 da suka wuce? Ku matasa ne ustazai, suwane ne malaman ku? Ku matasa ne waɗanda kuke yan boko, suwane ne suka gabace ku a harkar boko? Sai kuna zuwa kuna neman shawara, ranka ya dade me ya kamata a yi game da kaza, ku kuka rigaye mu akan wannan fage. Kowa ya san jami'ar Ahmadu Bello da jami'ar Bayero shekaru 30-35 da ta gabata, abubuwan da MSN suka rinka yi hakikanin al'amari ba hanyar ta kamata a bi a yaki da barna ba. A jami'ar Ahmadu Bello akwai wurare waɗanda da za ka ga karara an zo ana siyar da giya, a cikin ainihin BUK akwai abubuwa na barna da za ka rinka gani. Sai ustazai sai su sha ɗamara cewa ƙarfe 9 na dare yau a fito, duk wata bishiya da ke kewaye da masallaci sai a bi a kakkare ta sai a aje bulala. Sai sun je suna ainihin yin fati, sai sun je suna shan giya, sai sun je suna kara, sai a bi su a zane su, sai a dawo ana haki cewa an yi jihadi a yau, jihad day, jihad week. Shikenan, ba ku yi musu wa'azi ba, ba ku shiryar da su, ba ku san yaya ba ne, shikenan. Haka ga karuwai nan suna good evening a Daula Hotel, ina ne sai a bi su a guje? Duk waɗannan abubuwan ba shi ne da'awa ba, ba shi ne hanya, na'am izalatul munkar ne, amma kuma ba ita ce hanyar da ta kamata ba. Ko kun fahimta jama'a? Majina ta taɓa fito maka, majina ta fito maka, ka ɗauki garwashin wuta kana sharewa? Majina ce ta fito sai ka ɗauki garwashin wuta kana sharewa, ya yi daidai? Amma hakika za ta share ko ba za ta share ba, amma za ta bar wata tabo a wurin, to kaga aiki ya biyo baya. Sai sa saboda haka komai sai an bi abin da ya dace. To abin da muke ta kira kenan. To matsalar kamar yadda nace, mu da ke da'awa zuwa ga manhajin salaf mun samu kanmu ne a tsurkuki mai wahala. Su waɗancan yara sun ɗauki zafi sai su ce mana matsorata ne, sai su ce mana mu malaman gwamnati ne. Su kuma waɗannan waɗanda suka yi sanyi kalau sai su ce mu ɗin mu ma masu zafi ne. Ta ɓangaren su kuma masu mulki sai su ce mu ne muke ingiza jama'a. Ma'ana su suke a yi shiru kenan, sai dai a yi ta addu'a. A'a, dole a gyara. Ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yumayyiza alkhabisa min at-tayyib. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da al-Imam Muslim kadai ya ruwaito, Imam al-Bukhari bai ainihin ruwaito wannan hadisi ba. Daga cikin malamai da suka ruwaito hadisin nan, al-Imam Abu Dauda ya ruwaito hadisin, Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah sun fitar da hadisin, al-Imam Abu Dauda at-Tayalisi ma ya fitar da wannan hadisi, kamar yadda al-Imam Ahmad da Abu Nu'aymin dukkaninsu sun fitar da wannan hadisi, al-Imam Ibn Hibban da Baihaqi ma sun fitar da wannan hadisi. Malam yace daga cikin fa'idojin da wannan hadisin yake bayani shine bayanu kauni taghyiril munkar min al-iman, kokarin sauya duk wani mugun abu ko to yana daga cikin imani. Wa minha bayanu anna al-iman yazidu wa yanqus, wannan hadisi yana nuna mana imani yana karuwa yana raguwa. وجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وآله وسلم جعل الإنكار بالقلب أضعف الإيمان. فبدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا نون شيء ودون دي قضى يا هنا موغن أبو دا حنو كويا هنا موغن أبو دا أين ينواتو باكينشي تو إن يقوم دا زوچيني كوي تو سيزن ينا دا رونين إيماني كينا فهو يدل على ما قبله تو ينا نون كينا شيء للي متون ينا دا ainihin wato mafi raunin imani, to yana nuna akwai wani imani wanda yafi wannan ƙarfi kenan. Shine me sai ce wa huwal inkaru bil qawl, shine ka hana abu da magana. Qawiyul iman wallazi qablahu wa huwal inkaru bil yad aqwa minhu,
sannan wanda kuma zai yi da hannu shi kuma yafi wanda yake da baki karfin imani. Ina fata an gane. Sai ce wa hadha huwa tafawud, wannan yana nuna imanin wani yafi wani kenan. Dan haka imani ba abu daya bane, wani imani shi yafi wani, karfin imanin wani yafi na wani. Wa minha anna qawlahu sallallahu alayhi wa alihi sallama falyughayyirhu amrun wa huwa lilwujubi فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات الإيمان ودعائم الإسلام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ولا يعتد بخلاف الرافضة في ذلك لأنهم مكفرون وإما مبدعون فلا يعتد بخلافهم لظهور فسقهم قاله القرطبي. جماعة كنجوة ببر مسألة دمالا يكي تشيوا دع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكي wanda ya ga ana mugun abu to ya sauya shi, wannan yana nufin kenan sauyin dole ne, dole ka yi tunanin ya za a sauya, dole ka hana da hannu, dole ka hana da baki da gwargwadon yadda kake. Sai ce kenan yanzu umarni da kyakkyawan abu dole ne, hana mummunan abu dole ne, kuma yana daga cikin wajibai na imani, yana kuma daga cikin abubuwa masu ƙarfi a musulunci. Qur'ani da sunna da haduwar dukkan al'umman musulmi sun hadu akan haka. Sai ce kar a damu ɗan shi'a da suka ce amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ba wajibi bane. Yace domin su dai ko dai su zama waɗanda malamai su kafirta ne ko waɗanda malamai suka bid'antar da su, dan haka ba za a damu da cewa sun saba ba, ba dan komai ba dan fasikancin su ya bayyana. Sai ce al-Imam Abu al-Abbas al-Qurtubi shi ya faɗi wannan magana. Malaman musulunci sun hadu cewa in ko ga ana mugun abu ko kuyi kokarin hanawa. Qur'ani da sunna sun goyi bayan haka, amma ɗan shi'a sai su ce a alaikum anfusakum, kubar kowa ya ji da kanshi, kubar kowa ya ji da kanshi. Wannan abin ya bayyana a tarihin da'awar shi'a a Najeriya. A lokacin da suka fara da'awa su ne a cikin MSS, MSS kuma ba kungiya ce ta ɗan shi'a ba. Sakamakon wannan a lokacin sai suka ɗauki da'awa ta gwagwarmaya da faɗa da zalunci. Daidai lokacin da suka juye suka koma ƴan shi'a fa, ba ka sake jin yanzu ɗan shi'a yana magana akan faɗa da zalunci ko faɗa da ɗagutu. Yanzu menene kawai zagin sahabbai da tsinewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ce kawai ainihin da'awa. Sai malam ya ce to kaga waɗannan ba za a damu ba, waɗannan ba addini suke, kawai son zuciya ne. To kenan yanzu malaman ahlus sunna kaf sun hadu akan dole ne umarni da kyakkyawa da kuma hana mummuna, domin Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani cewa yi waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Lallai ne daga cikin ku a samu wasu wadanda za su rinka umarni da kyakkyawa suna hana ainihin mummuna. Sannan wani wuri yace kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuna umarni, kune mafiya alheri daga cikin al'ummomi, saboda kuna umarni kyakkyawa, kuna hana mummuna, sannan kun yi imani da Allah. Dan haka jama'a, umarni da kyakkyawa da hana mummuna dole ne, amma kamar yadda muka ce dole ne ka dubi matakin. A wannan wurin zan tsaya in ce matasa da ke sha'awar wa'azi da da'awa, to wa'azi da da'awa aiki ne akan karatu, ƙari ne akan karatu. Misali, idan ka karanta Islamic studies ko ka karanta Islamic law, kana so za ka yi alƙalanci, to wannan digirin ka ko diploma ka kaɗai ba za su ishe ka ba, kana buƙatar ka tafi wasu kwasa-kwasai na sanin makamar alƙalanci, domin alƙalanci mutum zai je shekara biyar yana karatun lawyer, sai kuma ya tafi shekara ɗaya ya tafi wata makaranta da ake kiranta law school, ita kuma ya yi shekara ɗaya, me yake koyo a ciki? Sanin makamar aikin lawyer. Duk da haka in ya dawo kuma sai ka ji an ce ya je ya zauna ƙarƙashin wani lauya ya ɗan yi wasu watanni, lauyan ya ɗan rinƙa jaraba shi yana wasu ƴan rubuce-rubuce, lauyan yana tura shi wasu kotuna da wasu rigingimu, ana ganin yaya zai iya. An fahimta gaba,
haka dan ka karanta Islamic studies kana da degree ko masters ko PhD wannan bai baka damar wa'azi ba har sai ka koyi kuma hanyar da ake yin wa'azi sai ka koya sai ka iya yasa kaga annabawan bani Isra'ila da suka fi kowa yawa duk annabin da ya taso bayan annabi Musa sai da Allah ya makala shi da annabin da ya gabace shi ya koya tukuna bayan wahayi duka annabi Musa shi Allah ya fara aikowa Allah ya koyar da shi ya ake aikin annabta da ya tashi sai aka makala mishi Haruna wanshi ne a shekaru amma sai da ya tabi sawun annabi Musa tukuna ya koyi aikin Yusha'u ya taso sai da aka makala shi jikin annabi Musa haka abubuwan suke jama'a kowanne ya taso daga cikin annabawan bani Isra'ila sai an makala shi a jikin wani ya koya galibin yanzu abin da yake damun matasa zai dauka cewa ai ba da wani abu bane ake karatu ai ake wa'azi da degree ne kuma shi yayi degree ai ba wani abu bane tafsiri hadda qur'ani shi kuma ya haddace alqur'ani ai ba wani abu bane ake ainihin yin limancin juma'a da shi lugar arabiya ce kuma shi yayi lugar arabiya da yazo ya fara kuma sai abubuwa su rikice mishi kana ganin annabi yafi kowa daraja sallallahu alaihi wa sallam yafi kowa iyawa amma da Allah ya turo shi ya zama Allah ya turo shi kamar yadda yake cewa ala fatratin minar rusul manzon Allah ya zo duniya ana fatarar manzanni duk duniya babu manzo annabi ya ce tsakanin shi da annabi Isa babu wani annabi da annabi Isa ya tafi duniya ta zauna ne a cikin jahilci da duhu sai da Allah ya aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo zai fara wannan aiki dubi sai da Allah ya dauke shi sai da ya kai shi sama ta bakwai sai da ya je zauna da annabawa sai da ya je ga yaya ake wannan abu sai da ya je ya koya sai da ya kwaikwaya sai da ya iya waɗannan ayyuka ba dan komai ba domin ainihin kasancewa ashe abun ba wahayi ne kadai ba abun ba karatu ne kadai ba kana buƙatar ka goge kuma kana buƙatar ka yi hakuri a baka shawarwari sannan kana buƙatar addu'ar waɗanda suka gabace ka kun ga sai da aka yi shurin annabi Adam ya gaida baban shi annabi Adam annabi Adam ya mai addu'a ya sa mishi albarka aka kai shurin Isa da Yahaya aka kai shurin Harun aka kai shi ga annabawa manya-manyan kakannin shi irin su annabi Ibrahim ya gaisa da su annabi Musa to cikin annabawa da manzanni kaf ba wanda ya sha da wahalar mutane irin Musa dan haka da annabi ya je ya dawo ya karbo salloli guda 50 sai ya taho yana murna ya ketaro annabi Ibrahim ya ketaro annabi Musa sai annabi Musa yace tsaya me ubangiji ya baka sai yace salloli 50 sai yace ba za su iya ba yace ka koma yace na zauna da bani Isra'ila salloli biyu ne rak amma gwagwagwa akai ta yi azhar raka'a biyu la asar raka'a biyu asuba raka'a biyu amma bani Isra'ila akan haka sai da wani ya je wuta sai ka je ka karbo 50 ka to kana munna koma baka san kan abun ba koma ya koma ana ragewa har aka rage suka zama biyar kinan ashe kai ma san da ka zo zaka fara wa'azi ka gama degree ka gama masters ka gama PhD ka gama duk abin da ka gama ka haddace Qur'ani ka iya kaza sai ka je ka fara tuntuba da gaishe da waɗanda suka gabace ka su baka shawara su maka addu'a su haskaka maka sannan ka bude musu kofa Allah gafarta malam in kun ji nayi kuskure ni dan ku ni almajirin ku ne ku kira ni ku yi mini gyara shikenan amma galibi matasa a yanzu abin da yake tunani a yo ai suwana dake wa'azi ma ai ba su yi kaza ba ai ba su da degree ai ba su da habda ai ba su san hadisi kaza ba yo shi kuwa ya sani to da yazo ya fara sai abubuwa su rikice mishi in suka rikice kuma sai ya ce ai mutane ba dan Allah suke yi ba ai kaza sannan akwai wata hikima ta da'awa sai ka dade ka ne sai mutane sun jaraba ka sai sun gane da gaske kake dan hodiyo da yazo ya fara wa'azi ba fulatani ne da ya bayyana kafin Hausawa dangin shi Fulani ne suka jaraba shi mutanen kasar Adamawa suka turo kanin su suka turo Modibbo Adama saurayi ne dan shekaru yan kadan suka turo shi da raquma ai da shanu suka ce tafi ka je ka gaida wannan mutum da muka ji ya ci ina wa'azi kaje ka bashi shanun nan kace dangin shi fulanin Adamawa suna gaishe shi fulanin abin nan suna gaishe shi lokacin fambina ake kiran yankin kaje kace dangin shi mutanen fambina suna gaishe shi bayan gaisuwa ga shanu nan sun kawo mishi sai suka ce wa wannan yaro nasu Adama in ya karbi shanu to ka ba mishi shanun ka taho duniya yake nema idan kuwa bai karba ba yace ka rike su kawai ya koya maka karatu ka dawo to ka zauna kai karatu kuma ka karbo mana tuta Modibba Adam ya iso gai da dan Hodiyo dan Hodiyo ya karba gaisuwa yace to ga danginka sun aiko da shanu sun ce ga sunan an kama tsaraba ai dan Hodiyo yace to ai bai bukatar shanu yace kai da ka zo bako wata shida daga Yola zuwa Sokoto zaka sake komawa wata shida kuma zaka yi zaman karatu shekara biyu ko shekara uku kai kake bukatar shanu naka ka zauna ka ci abinka kai koyi karatu kuma ka sake buzuri ka tafi to yanzu kun ga yaron nan ya ga gaskiya abin da aka gaya kai ma an ka zo kana wa'azi sai sun jaraba ka da kuɗi sai sun jaraba ka muna fara karatu makarantar nan bara ne first August nana zuwa kawo mana buhun shinkafa nana zuwa kawo mana buhun kaza mu ce ba wannan muke so ba za a jaraba ne a ga cewa dama maulata didi maulata balarabe ne abu fulani kuma ga su can a jihar Kebbi a yanzu a garin Kawoji su kuma sai suka jaraba dan Hodiyo da ƴan mata suka gayyace shi suka zo suka samu mai gida shi kadai suka gyara mai daki aka shirya ƴan matan fulani jajaye kyawawa sai a dafo abinci sai a turo ƴan matan nan sai zo su kawo dan Hodiyo bayan kwana biyu sai aka kira su aka tambaye su kai wannan bako bai muku magana ba suka cewa ai ko daga kai bai taba ya kalle su ba kullun suka same shi yana rubutu ko yana karatu ka gani wannan shi ya ja waɗannan fulani na Kawoji suka sallama wa dan Hodiyo waɗancan fulani na ainihin Adama na Fombina suka sallama kai ma sai an jaraba ka da mata sai an jaraba ka da kuɗi ƴan mata za su samu lamba waya ka su rinka bugo maka za su rinka turo maka ta Twitter za su rinka turo maka ta wacece za su rinka turo maka ta Facebook duka jaraba ka za a yi da gaske kake ko kuwa ka zo ne kana son ka fice da addini ka ci wata moriya ta duniya duk waɗannan abubuwan ba za ka san su ba sai ka je ka zauna wurin manyan malamai su ne za su ce maka kai kaza kai a hankali in aka yi maka kaza ga yadda za ka yi in aka yi kaza ga yadda za ka yi akwai abubuwan da Malam Abubakar Gumi yake zaunar da mu yana gaya mana a kwakwalwa irin tamu ta ƴan takifi a lokacin muna ganin ba haka bane amma muka hakura sai daga ƙarshe sai mu ga ashe abin daidai ne shi tsohon zabo ne eh tsohon zabo ba a watsa mai tsakuwa a kama shi sai da ya kalle ta ya san ƙarya ne an fahimta ko to amma wallahi a lokacin Malam Abubakar Gumi zai ce mana kaza sai mu ce kaza sai ya ce a ku hakura ku yi to abin da ya taimake mu shine hakurin da muke yi biyayya sai daga baya sai mu gane ashe haka abin yake amma a lokacin tunani na danye shi abin da yake gani a ba haka za a yi ba ga yadda za a yi ana zaune za a kawo Abubakar Gumi trailer guda ta shinkafa sai ya ce a dau buhu daya kai mishi gida sai ya ce a mallam a raba biyu sai ya ce a buhu daya ya ishe shi duk wannan menene yana tarbiyar ku ne ya ake yi a to kai yanzu ka zama malami sai aka maka trailer guda sai ka ce to a wuce kana nan da wani store a wajen gefen pizza da je a zube maka aha sai ce ya karba ku eh to shikenan ku yi makin yau 20 ga watan Mayu shikenan Mayun imani sun cinye Allah ya kiyaye wallahi sai an lura Allah ya kiyaye malan yake cewa wa minha anna wujubal amr bil ma'ruf wa nahy an al munkar an al kifaya malan yace sai dai shi wa'azi da aka ce wajibi ne ko ba kowa bane wajibcin yake akan shi ba kowa bane wajibin li kaulihi ta'ala saboda Allah ya ce wa wal takum minkum ummatun daga cikin ku a samu wasu jama'a daga cikin ku a samu wata jama'a yad'una ila al khairi wadanda za su yi kira zuwa ga alheri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar suna umarni kyakkyawa suna hana mummuna faqad 'abbara biman at-tab'idiyya isharatun ila annahu wajibun kifai don a nuna maka cewa wa'azi ba wajibi bane akan kowa amma akan wasu mutane ne wa minha na bimin yace wa minha anna sharta wujubihi amrani to kuma kaji wadanda wa'azi zai zama wajibi akan su ko to su kuma akwai sharuda guda biyu ahaduhuma al-ilm bi kauni zalika al-fi'l ma'rufan aw munkaran li'anna zalika la yata'atta lil-jahil kai da zakai wa'azi abinda zakai wa'azi ka tabbatar cewa abinda zakai wa'azi akan ya tabbata alheri ne ka kira mutane ya tabbata abin nan mugun abu ne sannan ka hana mutane kar ka sake kai wa'azi da zato sai sa kuka ga kamar yadda na buga misali dazu yau shekara nawa ni ba pharmacist bane ni ba dan medical laboratory scientist bane I have nothing to do with medicine I have nothing to do with pharmaceutical studies amma me yasa har yau likitoci ne gwamnati za ta nado da makamantan haka su zo su yi kokarin gamsar da ni akan allurar rigakafin nan da yake na tattali dalilai na kwarara sai ga mutun yayi jingum akwai professor a biochemistry sanannen professor ne dun Najeriya an san shi tsohon minister na science and technology abokina ne professor Muhammad Abubakar Kawoji shine vice chancellor na ainihin jami'ar kimiyya da fasaha dake garin Alero a jihar Kebbi ya same ni yace amma malam me kuke inkari game da allurar rigakafi muna zaune a mota muna baro birnin Kebbi zamu to Sokoto sai na bude laptop sai nace mishi to kai tunda field dinka ne karanta nan ya fara karanta sai yace eh to kuma gaskiya kai abin akwai matsala sai nace ah to ka gani dai gashi nan da yaran ku ne na likitoci aka rubuta kenan duk abin da zakai inkari ka tabbatar kana da hujjar da zakai inkari dan haka ba a wa'azi dan kaji wani na wa'azi kai kuma ka je ka dauka kana wa'azi akai yana daga cikin kuskuren masu wa'azi a Najeriya kaji Sheikh Ja'far Mahmud Adam ya zage yana bayani akan kaza sai ka saurari kafet din da kyau ana sallama gari ba kai ma sai ka miƙe a'udhu billahi minash shaitani rajim da kayan wani ya jeho maka wani hadisi sai ka ce eh to a bari za ka ƙara bincike dama mai ka bincika tsaya ne saurari kai ina fata an gane saboda haka ku ji jama'a baka wa'azi akan abu sai kana da yaqini akan abun in hani ne hani in umarni ne umarni ka tabbatar daidai ne kenan wanda bai da ilimi akan abu ba wa'azi akai والثاني القدره عليه ابو نبيو شيني sai kana da iko wallahi duk karfin ayoyin da kake da su ko idan Allah ya jarace ka da tsoro to ka hakura Imam Ahmad ibn Hanbali suka je suka kirkiro wata muguwar aqida a zamanin shi sai ya tashi ya fara fada da ita suka ce qur'ani ba magana Allah bane ma'anar maganar Allah ne ma'ana wannan qur'ani da kake gani wai yadda ake karanta shi ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud sai suka ce ba haka Allah ya fade shi ba an juya shi ne an juya ma'anar shi ne shine mutane ke iya karanta haka Imam Ahmad yace qur'ani magana Allah ne so kama shi suka daure shi suka da kai suka wulakanta shi suka kada suka raya to Imam Shafi a lokacin bai san dawan garin ba bai san ashe duka ake ba shi ma sai ya fara wa'azi akan haka da suka kama shi suka je suka lallasa shi sai ya ce to a tsaya kai shi yana da jawabi aka ce me zaka yi jawabi yace to Qur'ani At-Taura Injila Zabura Suhuf Ibrahim wa Musa yace hazihi al-khamsa waɗannan biyar din yace kulluha makhluqa hikima yayi musu dan ya kauce ba zai iya daukan dukan su ba yace ba wai qur'ani ba da qur'anin da at-taura da injila da zabura da takaddun nan da aka ba ibrahima yace waɗannan biyar din to a yanzu abin da yake nufi waɗannan yasu biyar din halitta ne ba magana Allah ba sai suka ce tafi sai aka sallame shi je gidan shi aka zo wurin Imam Ahmad yaya yace a muna nan Qur'ani magana Allah ne aka ce baka da ku bane yace ba komai mu je aka je aka daka aka ce yayi ce Qur'ani magana Allah ne har sai da wannan sarkin ya mutu dan shi ya hau aka fito da Imam Ahmad aka bashi hakuri, aka lallace shi, aka sake shi je gidan shi, ya shakata sai je gidan imamu shi, sai ga imamu Shafi'i ya zo. Imamu Shafi'i ina sallama, sai Ahmad ibn Hanbal ya ce ku ce ba zan fito ba. To irin sai irin abin nan na abokai sai danno kai ya shigo, ba za ka fito ba, to bari in shigo. Da ya shigo sai ya ce ai ka bani kunya. Ya ce daga duka kawai sai ya sa kai tawili. Ya ce a ina sha Ahmad waye zai iya shan wahalar da ka sha. Ya ce ba za mu iya ba. Ka ga to al-qudra ke nan, za ka iya taurarewa a kada, a raya, a buga. Yauwa, to duk sanda za ka fara wa'azi dukka auna waɗannan abubuwa. Saboda haka matasa da kuke tasowa za ku yi wa'azi. Idan ka lura cewa in ka yi wa'azi za ka samu popularity, za a yabe ka, za a yabe ka, to ka dubi other side of the coin, ka duba ɗaya ɓangaren kwabo, ka duba meye kuma zai iya biyo baya. Yauwa, don kar ka dubi roman kawai, kamar ‘yan mata ne masu sha’awar ustazai. Ustaz ya zo ya yi karatu a makarantar Islamiyyar ku, ta ji yana da muryar su dai, yana da muryar shi, sai ta ce ai ita Allah ya katta wannan take so. To sai na kan ce to kin duba ɗaya ɓangaren kuma, ba ce fa ne fa, ba a tamfa gidan shi, ba ne shi. Ko kuwa dole mu rinka faɗin gaskiya, mu rinka fahimta yadda take. In kika je makaranta, aka je makaranta za ka ustaz ya miƙe ya yi karatu, sai ka ga duk ‘yan mata sun ce suna son shi. To iyakarta kenan tilawan nan, amma ba ko kwabo, dole ta san haka. Saboda haka duk sanda za ka yi wa’azi ka duba ka ga al-qudratu alayhi, kana da iko, za ka iya jurewa. Bari ku ji, Imamu Ahmad bayan ya fito kurkuku fa, sai wannan sabon mai mulki ya dunkula kuɗi masu ɗimbin yawa, sai aka kawo Imamu Ahmad. Allah gafarta malam, to gashi nan ka jagije. Ya fito yana soro, matar shi ta biyo shi ta laɓe tana jin me ake yi. Sai ya ce a ba zai karɓa ba, aka kaɗa aka raya, sai tura su sai ja ƙofar shi sai ya rufe. Yana shigowa sai matar shi ta tare shi da masifa. An ɗaure ka yau shekara 7, muna yunwa muna kishirwa, an kawo kuɗi za mu ci mu jagije, kuma ka ce ba za ka karɓa ba. Sai ya ce hazihi ashaddu min tilka, ya ce wannan kyautar da aka kawo ta fi bala'in da muka shiga. Na haka kin ji ke in matar ustazu ce, duk sai an auna irin waɗannan abubuwa. Saboda haka sai ka ga kana da ƙudura da za ka daure, wallahi za a yi maka talla komai. Ka dubi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, meye ba su yi mishi talla ba? In yana so ne za su naɗa shi sarauta, in yana so ne za su aura mai ‘yan matan da suka fi kowanne kyau, in yana so ne za su tara mai kuɗi ya fi kowa. Sai ya ce a'a, abin da yake so duk bai kai haka ba. Sai suka ce menene? Ya ce ku banni in ci gaba da faɗin abin da Allah ya aiko. Sai suka ce to abin da ba a son kenan, ai mafala kenan, dama ai abin da ake so ka bari kenan. Ka zo a baka jali ka fi kowa, ai ma ka yi shiru. Ka zo a baka mata taka tafi ta kuwa, ka zo a haɗa maka sarauta. Ya ce a'a, kawai a ci abin shi ya ci gaba da faɗi. Wannan ita ce al-qudratu alayhi. Kana da ikon da zaka iya dauriya haka, zaka hau tsohuwar mota, zaka zauna a tsohon gida, zaka ci abinci mara daɗi, duk wannan fa yana daga cikin ma'anar zaka iya wa'azi. So kafin ka duba cewa ka iya hadisi, ka iya tafsiri, ka iya fasara, ka dubi waɗannan mas'alolin. Ba abu ne, wallahi al'azimi, ba abu ne mai sauki ba jama'a. Idan ku karanta tarihin Alƙali Abubakar Mahamudu Gumi a cikin littafin shi mai suna Manufata, wallahi akwai wata gaban ka karanta za ka yi kuka. Yana zaune yana wa'azi yana karantar da Sahihul Bukhari, lokaci irin wannan da la'asar aka zo kan hadisin ga wani yaro ya yi laifi, an kama shi an hukunta shi bulala 100, daurin shekara guda. A daidai lokacin General Buhari ya yi juyin mulki, yana daura su shagari da su gwamna Barde da su wane ne, yana daure su shekara 80, shekara 70, shekara 100. In ba ku manta ba, ya kaka tambayi babanka in kai yaro ne dan shekara 15. Lokacin da Mala Abubakar Gumi ya zo kan hadisin nan, sai ya ce to wannan hadisin dalili ne akan cewa ba a daure mai laifi fiye da shekara guda. Dan haka yana nasiha ga shugaban kasa Buhari, abin da yake yi ba daidai ba ne. To iya faɗa wa Buhari wannan magana a lokacin tabbijan, wani a ɗakin
shi zai magana game da Buhari yana tsoron kada captain a kwashe zai rushe gidan shi gari ya waye a lokacin matsala yunwa yunwa ce kanta aka sa mata Buhari ya da la'asar sai ga mutun yana makirkata me ya faru aka yi yunkurin za a kama Abubakar Guri fanco da ake bashi a matsayin shi na tsohon alkali aka ce a tsaye da fanco din ya zama bashi da kokobo dama fancon da yake cefane da shi kuma sai aka je aka ce a tsaye da fancon manajan bankin ne secretly ya ce a rinka biyan Abubakar Gumi amma off record ka a rinka rubutawa duk wannan yana daga cikin duk sanda kai yunkuri za ka faɗi gaskiya kai tunanin in fa ka faɗa ga abin da zai biyo baya amma galibi matasa sai su ga cewa a to me yasa me yasa ha saboda ka faɗi gaskiya shi ne kawai to sa'an nan kuma ku kiyaye annabawa manufarsu gyara ce idan suka faɗi gaskiya duk abin da ya biyo baya ko ba sa fushi saboda dama wa suke wa alaikin Allah Allah ya ce wasbir wa ma sabruka illa billah karanta suratu qaf Allah ya bada labarin wani sarki ne musulunta da yawa talakawan shi wa'azi sai suka kama shi suka danna shi a rijiya sai da ya mutu suka rufa rijiyar su ne qaumu tubba Allah ya ce kullun kazzabar rusul duk sun karyata manzannin Allah saboda haka in za ka yi wa'azi za a kashe ka za a kulle za a yi muku sharri za a yi muku kaza amma abin da ake so shin dama kun shirya idan kun shirya shikenan duk a gama muku wannan abun ko in a gama sai kuma ku dawo sai ku ci gaba da wa'azinku shine kuka ji mun faɗa ɗazu dan fodiyo ba ya zo ya yaki bane wa'azi yake yi sai aka yi fatawa aka ba da doka cewa a je a kashe shi da jama'a shi da ya tashi ya kare kai sai ya ce to shikenan mu ci gaba da wa'azi so masu wa'azi ba wai so suke kullum ana cikin tashin tashina ba a'a a ci gaba da wa'azi a ci gaba da faɗin gaskiya kawai saboda haka duk matashin da ya san zai shiga harkar da'awa to ya shirya za a kashe shi za a daure shi zai rasa abinci za a kwace mata za a kore shi daga kaza don duk an yi wa annabawa amma abin da muke cewa annabawa sun dawo sun dauki gaba da al'umma a'a shikenan kawai mutane sun yi ba daidai ba sun gane sun yi ba daidai ba mutanen Makka lokacin da suka wannan wulakanci ne ba su yi wa annabi ba sallallahu alaihi wasallam wa idh yamkuru bika alladhina kafaru ha liyuthbituka aw yaqtuluka aw yakhruju wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin sun kulla cewa a daura annabi har ya mutu wasu suka ce a kashe shi wasu suka ce a kore shi daga garin Allah yake suna wannan kullakullan Allah na warwarewa shikenan tunda Allah ya tsaya maka ina ruwanka da haushin wani duk da aka gama wannan abin annabi ya samu ya silani kashe shi fa suka tosi da ya je karfi yau da ya zo ya rika su ya kamo su kaf ya daure sai ya ce ma tazunnuna anni fa'ilun bikum me kuke tsammanin yau zan yi muku sai suka ce ai kai danmu ne kuma kai dan mutunci ne kuma kai ba ka ramuwa kai mutumin arziki ne sai manzo Allah ya ce izhabu fa antum mutlaqa ku tafi duk an sake ku da sai annabi ya ce wana e kai Abu Huraira a yanka wana tukuna a fara Aliyu e ayi layya da wadancan amma ba haka annabi yake ba haka annabi yake sai ya ce ku tafi duk an yafe muku shikenan amma Umar me yaso ai musu so ya je kawai a samu kowa ma a bashi dangin shi ya danna abin shi ya yanka Aliyu kuma cewa ya je a samu a daure su a busasshen daji a cinnowa wurin wuta su kone gaba daya Allah ya san da gaske ake harkar nan manzo Allah ya je ya ce to mun ji haka saboda haka duk wannan yana daga cikin alqudratu alaihi kai ne wa'azi kaka kullaci mutane ka dauka mutane sun zama abokan gabanka ina'am al-insanu aduwwu ma jahil in ka zo ka fara wa'azi za a kyamace ka za amma bayan kwana biyu za a zo a fahimci okay sako kake so ka isar to sai kuma kaga duk wanda ya dauki shirin yaki da kai yanzu ya koma ya nafa to karka ce to ai kai kayi min kaza sai na rama to ai kai kayi min kaza sai na rama to ai kai kayi min kaza sai na rama a'a shikenan matsala ta huce sai a ci gaba da isar da sakon Allah Allah maraukakin sarki ya taimaka to kamar yadda nace jama'a hadisin nan yayi maganganu masu yawa gashi sai yake cewa wa minha annahu yadullu ala maratib al-amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar wannan hadisi yana nuna shi kanshi wa'azi ma ashe akan matakai yake fa awwaluha al-inkar bil yad matakin farko in kaga ana barna sai ka duba zaka iya hana barnar da hannunka ace kai ne wa'azi ne kuma kai ne sarki kamar sarkin zazzo malam Ja'far bin Isyaq shine mai wa'azi babba a kasar shine kuma sarki don haka in ya fito ya ga kana abu kawai sai kwantar da kai ai maka bulala don yana da aya yana da hadisin da ta halatta mishi maka haka kuma shine sarki in ya ce ku kai shi ku daure shi gidan kurkukun shi ne shine sarki ji alƙalin da ke kasar nashi ne to yanzu kaga irin wannan abin da ya dace kenan yayi to kenan wannan kuma yana hasaso mana kenan lallai ne ashe masu ainihin da'awa dole su yi kokarin cewa al'amarin mulki ya zan yana hannunsu domin suna cewa inna allaha yaza'u bis sultan ma la yaza'u bil qur'an akwai abubuwa da dama da Allah yake canza su ta hanyar sarki wanda sai a dade ana wa'azi da qur'ani mutane ba su ji su ba an fahimta jama'a saboda haka ashe kenan wannan kalubale ne akan ba inda aka ce mai da'awa ba zai iya zama mai mulki ba shi yasa na kawo muku a nan kasar Zazzau shine sarki na ƙarshe da aka samu wanda yake babban malami ne mahaddacin Qur'ani da hadisi Ja'far bin Isyaq a kasar Kano sarkin Kano Muhammadu Sunusi a kasar Adamawa Muhammadu Mustafa waɗannan malamai ne masana a yanzu binnin gwari sarkin binnin gwari malami ne masanin Qur'ani da hadisi 1950s Abubakar Gumi yasa su suke karantar da ƴan Islamiya a Sultan Bello ustazu ne dafaffen ustazu da ta ganshi to yanzu irin waɗannan ga sarauta ga malanta to za su iya hanawa da ƙarfin tsiya dan in suka hana ta hannu matakin farko kenan mabi da shi wasani al-inkaru bil lisan sai kai wa'azi malami ne kai tsura baka da mulki a hannu sai kai wa'azi والثالث وهو الاخير الانكار بالقلب شيني sai ka kyamata da zuci to kenan in kun fahimci haka to karka taba daukan cewa wa'azi mataki guda ne don haka kai wa'azi ka ce ga wani gidan giya ga kaza sai ka dibi dalibai ka ce ku je ku rusa shi a ba ku da wannan iko amma za kai wa'azi giya haramun ce an fahimta jama'a amma yanzu idan kai ne gwamnatin jaha kuma kai malami ne abinda zaka ce kawai yanzu da ka gama jawabi aje a rusa gidan giyan nan aka rusa shi ba wanda ya isa sai ka ce kai revoking filin ma ka kwace kana da wannan iko saboda haka kun ga dole ne kenan malamai su san irin waɗannan matakan ka duba ƙarfin malanta irin ta Ibn Taymiyyah amma zai kama mai laifi sai kai wa sarki saboda haka komai akwai tsarin shi ومنها انه يدل على ان من خاف على نفسه القتل او الضرب سقط عنه تغيير المنكر wannan hadisin na nuna mana idan kana jiye wa tsoran kane wa kanka tsoran kisa kuji in kane wa kanka tsoran duka to yanzu azi ya fada kanka amma in baka tsoran duka irin na Imam Ahmad ko kisa ka ci gaba da dauka duk abin da zai faru sai ka yi imanin ka ya kai amma in kana tsoron naka to wazi ya fada akan ka nan ce ashe kai matsoraci ne ka ce babba eh ka taya su babba kana jin tsoron kisa ko kana jin tsoron duka sai malam ya ce wa huwa mazhabul muhaqqiqina salafan wa khalafan wannan kuma ita ce mazhaban malamai kwararru tun da har zuwa yanzu wa dhahaba ta'ifatun min al-ghulati ila annahu la yasqut amma malam da kai sai ya ce an samu wasu yanki daga ƴan takife masu zurfafawa waɗanda suka ce ko kana tsoron kisa ko kana tsoron duka wa in khafa zalika ko kana tsoron wannan dole kai wa'azi amma wannan magana ta su kuskure ce to kuma kenan kai in kana jin tsoro ba za ka iya ba wani in baya jin tsoro in ya zo fa sai yayi shi yasa kaga Allah cikin ikon shi ko a cikin annabawa sai yasa annabawan ga su nau'i ina fata an gane a daka a kada a raya annabi Musa sai da ya wazi a fadar Fir'auna aka tashi ana dukan shi har wani muhadi ya tashi yana ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum na fata an gane Abu Dharr cikin sahabbai afwan Abdullah dan Mas'ud cikin sahabbai manzo Allah yace ga Quraishawa can sun taro a Ka'aba wa zai je karanta musu Qur'ani wai a cikin gidanka kana karatu kana tsoron ajika yau a ce ga su can sun taro a majalisa sai Ibn Mas'ud sai ya daga hannu dama shi wada ne yana can karshe sai ya daga hannu manzo Allah yace ka je ka karanta musu yaje ya wuce gaban su yana karatun Qur'ani suka yi mamaki su dinnan a garin nan suna nan suka ce a tashi a dakai aka fara dukan shi sai da aka sumar da shi aka kawo annabi shi lafiya sai aka ce Abu Jahal ne ya bada fatawa a yi mishi duka sai annabi ya tuntsire da dariya sai sahabbai kuma suka damu ka tura mutum ya je wa'azi kuma an dake shi kuma kana dariya aka farfa aka yi ya fama ruwa ya farfado waye zai je wa Qurayshawa karatun Qur'ani sai Ibn Mas'ud ya sake daga hannu to ga gani a daidai wannan lokacin Hassan ibn Thabit fa waka ce baya iya yi ya zagi mutanen Makka yana Madina fa su kuma suna Makka amma baya iya waka ya zage su sai da annabi ya ce mishi ahjil mushrike fa inna ruhal qudus ma'aka kai waka kai musu zambo malaika jibril yana gadin ka sannan yake iya sakin jiki yayi waka fa ba wa'azi ba Qur'ani ba saboda haka haka mutane suke idan an je za a je wa'azin wani yace ina jin tsoro sai a ce to wani zaka iya eh to wani muje mun je sai ka mike kai jawabi ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan hadisi kamar yadda na gaya mana lallai ne malamai sun yi maganganu masu dimbin yawa ainihin akan wannan hadisi kuma suka kawo bayani dangane da lada mai girma ga duk wanda ainihin wato yake iya yin wa'azi ina fata an gane to daga cikin maganganun da suka kawo gashi kuma wayan bazil al amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar an yarfuqa ka wani ladabi daga cikin ladabin wa'azi zaka yi wa'azi zaka hana zaka yi umarni to ka rinka tausasa muryarka ka rinka yin kalmomi na ladabi kar ya zama ka zama bazizan lisan ka saki harshenka sai ya ce me li yakuna aqraba ila tahsil al matlub domin wannan shi zai sa zuciya ta lausasu dubi Fir'auna duk duniyar shi ba a samu kafiri irin shi ba a lokacin annabi Musa kuma da Haruna ba a samu mu'minai irin su ba amma da Allah ya tashi aikan su me yace izhab ila Fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha idan kun je yi wa Fir'auna wa'azi amma ku yi laushin harshe mai yiwa ya yi tunani mai yiwa kuma ya bi saboda haka ku kiyaye jama'a a nan za ku ji yau na yawaita magana akan matasa saboda mutane na ne abokai na ne na saba mu'amala da su na san irin yadda suke tasawurin abubuwa matasa ku kiyaye shi wa'azi ana nuna maka ladabin yin shi ne a nan da manufar yin shi shine so ake a gyara so ake wanda ake wai karba ba so ake a ce an yi fada da shi ba so ake a ce kai wani ya ci uban wani ba daba ba ce a ƙarƙashin wannan ya zama kullum ka tsarkake zuciyarka ka roki Allah ya sa jama'ar da zaka isarwa da sako su fahimta kar ka sake saboda ka ji wani malami a wani gari ya ɗauki zafi ka kwaikwaye shi saboda mai yiwa halin da ya samu kanshi a ciki kai baka samu kanka a ciki ba an fahimta jama'a so da dama matasa in sun gayyato ni wa'azi jama'a sai wani ya ce ya ji wani kaset da nayin zafi to yana son a yi irin wannan kaset din a garin su sai in ce a'a ka san me ya kai aka yi wancan zafin a'a to a nan bata kone ba balle ai wannan zafin dan haka ka bari a yi da'awa irin uslubin da'awar a can ma da kaji an yi zafin ba haka ake zafin ba kullum an fahimta jama'a amma galibi jama'a matasa wasu ba su san haka ba sakamakon wannan abin da suke gani kawai wa'azi kaifi ɗaya ne kuma shine zafi a asalin wa'azi lausasawa ne da tausasawa bari ku ji abin da Imam Shafi'i ya ce
cewa man wa'aza akahu sirran faqad nasahahu wa zanahu, wanda di yayi wa dan uwan shi musulmi wa'azi a sirrance to yayi mishi nasiha kuma ya rufa mai asiri. Wa man wa'azahu alaniyatan, amma wanda yayi mishi wa'azi a bayyane faqad fadhahu, to ya kunyata shi ne wa shanahu kuma yayi kokarin tona mishi asiri. Wannan abu ne wanda ainihin wato ya kamata mutane su yi kokarin kiyaye shi. Gashi malai yake cewa wa mimma yatasahalu aktharun nasi fihi min hadha albab ma idha ra'a insanan yabi'u mata'an muayyana aw nahwahu fa innahum la yunkiruna dhalika wa la yu'arifuna almushtari bi'aynihi wa hadha khata'un zahirun wa qad nassa alulama ala annahu yajibu ala man 'alima dhalika an yunkira 'ala alba'i. Yana daga cikin aikin malami in ya shiga kasuwa ya ga wani dan kasuwa yana abin da ba daidai ba, ko kai ya ja baki ya shuruye wa dan kasuwar nasiha. Kuma yana daga cikin aikin malami ya fadakar da wanae, kaga wannan na'urar da zaka siya eh to jabuce, koda shi mai sayarwar bai gaya mishi ba, kuma koda shi mai sayarwar zai ji zafi. Malami yace yana daga cikin aikin malami, kuma wanda yake an samu da yawa wasu suna ainihin sakaci akan haka. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Kamar yadda na ce dai wannan hadisi ya sha sharhi mai tsawo a wurin manya-manyan malamai, wanda insha Allah ta'ala muna fatan za mu ainihin tsaye da iya abin da muke karanta na sharhin anan, mu ci gaba da karanta lafuzan hadisin da ke cikin babin mako mai zuwa, kuma a dan samu a tattauna wasu sharhohi na wasu bangarori na hadisin. Al-Imam Muslim ya ce haddathana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala, haddathana Abu Muawiya, haddathana al-A'mash عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري وأبي قيس بن مسلم وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري في قصة مروان. مسلم يساكي رويت ونن حديث هرزوا أبو سعيد الخدري جمد أينهن قصة ننت مروان سوى مروان شين يفاركاو أينهن أفار ينقلبا كافن أي سلر إيدي. وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسي مسلم يتي ودن ما لم يسو أبو قريب إن سرويت ونن حديثنا أبو سعيد إن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقاء النبي من مثل حديث شعبة وسفيان كما حديث شعبة وسفيان وند مكا قباتر إن الله يتيمك. قال حدثني عمرو الناقب وأبو بكر بن النضري وعبد بن حميد واللفظ لعبد. امام مسلم يتي مالمينا ميسونا مالر امر الناقد انكجا الناقد شيني واند يكي حركة كئي واند يسان كم كئي واند كئي يتي جبني واند ما ناكا فتن چنجي كوكما مي مكا من جنهكا يتي وابو بكر ابن النضري حكا مالمينا ابو بكر ابن النضري وعبد بن حميد دا عبد بن حميد مالمي اكو. امام مسلم يتي سكا كران تدشي واللفظ لعبد اما لفظن da zai kawo na Abdu dan Humayd bin Qalu yace wadannan malaman na gaba ɗaya suka ce haddathana Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'd malan Ya'qub dan Ibrahim dan Sa'd ya karantar da mu. Qalu yace haddathani abi mahaifina mai suna Ibrahim dan Sa'd ya karantar da ni an Salih ibn Kaysana daga malan Salih dan Kaysana an al-Harith daga al-Harith عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال باين لإمام مسلم يجمع قرار وأن دوغ إسناد لدى صحابي عبد الله بن مسعود. عبد الله يجي للي من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يجي ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي باب وانا النبي دا الله يأيكوشي تكيم وطا الأمة كافني انجا النبي كينا معنى دو وانا النبي دا الله يأيكوشي تكيم وصمتاني كافن النبي إلا كان له من أمته حواريون سيادة مينا دا وسزاب بودة تكيم مديا وأصحابكم سيادة مينا دا الماجري سيادة مينا دا الماجري سيادة مينا دا مديا sai ya zama yana da wasu zababbu na musamman. Ya'khuduna bi sunnatihi wadanda suke riko da sunnar shi, wa yaqtaduna bi amrihi kuma wadanda suke bin umarnin shi. thumma innaha takhlufu min ba'dihim khuluf, to sa'annan kuma bayan wannan al'umma masu biyayya sai a samu wasu ƴan baya sai su mai yaquluna ma la yaf'aluna, sai rinka fadin maganganun da ba za su aikata ba, wa yaf'aluna ma la yu'maruna, kuma su rinka aikata abin da ba shi suke umarni da shi ba. Abinda annabi yake cewa duk sanda Allah ya aiko annabi a da kafin shi, sai annabin ya zama yana da wasu mutane ƴan gani kashe ne waɗanda duk abin da ya dora su akai za su bi. To idan duniya ta fara tafiya sai abubuwa su fara su kurkucewa, sai a fara samun wasu mutane waɗanda za su rinka yin alƙawura ba sa cikawa, sai a rinka samun waɗansu mutane waɗanda bayan annabin za su rinka faɗin maganganu waɗanda ba haka su kuma suke aikatawa ba. To sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace faman jahadahum biyadihi fa huwa mu'minun, wanda ya yaki waɗannan mutane ya jihadin su da hannun shi to mu'mini ne, wa man jahadahum bilisanihi fa huwa mu'min, wanda ya yaki waɗannan mutane da harshen shi shi ma mu'mini ne, wa man jahadahum biqalbihi fa huwa mu'min, wanda ya yaki mutanen nan da zuciyar shi to shi ma mu'mini ne, wa laysa wara'a zalika min al-iman habatu khardal, sai dai manzon Allah yace bayan kuma ya kasu da zuci to babu sauran imani ko daidai da kwayar zarra, iyakar matakin imani kenan. Ma'ana za a zo a samu wasu mutane waɗanda bayan annabawa za su biyo baya da sunan addini suna ƙarya, za su fito suna faɗin abubuwa na addini waɗanda su kuma ba sa aikatawa. Me annabi yake cewa a cikin hadisin sallallahu alaihi wasallam, idan kana da ikon ka yaƙe su da hannu to in ka yaƙe su da hannunka to kai mu'mini ne, in baka da iko da baki to in ka yaƙe su kai mu'mini ne, in baka da iko ka yaƙe su da zuci ma kai mu'mini ne. To amma bayan yaƙar su da zuci kuma daga nan babu wani matakin imani, ma'ana a zuci ma ba za ka kyamaci abin da suke ba. Qala Abu Rafi'in, Abu Rafi'in ɗaya daga cikin waɗanda ko kuma wanda ya ruwaito hadisin daga Ibn Mas'udin yace fa haddathu Abdullah ibn Umar, da naji wannan hadisi wurin malami na sai naje na ainihin gaya wani malamin na mai suna Abdullah dan Umar, fa ankarahu alayya, sai ya musu wannan hadisi yace mini ba daidai bane. Fa qadima Ibn Mas'udin, to sai Ibn Mas'udin ya iso garin, fa nazala biqana, sai ya sauka a wani kwai, an gane fastatba'ani ilayhi ko Abdullah ibn Umar ya'uduhu, sai Abdullah dan Umar ya neme ni in raka shi ya je ya gaida Abdullah dan Mas'ud, fan talaqtu ma'ahu, sai na bi shi, falamma jalasna, da muka zauna, sa'altu ibn Mas'ud an hadha alhadisi, sai na tambayi ibn Mas'ud nace ala gafata malam, ka taba karantar da ni wani hadisi, amma wannan malamin malami na ne shi ma, da nazo na bashi labarin hadisin sai yace ba daidai bane, ina gaskiyar magana. Fa haddathani, sai wannan malamin ya sake karantar da ni shi wannan hadisin, kama haddathu ibn Umar, kamar yadda na faɗa wa ibn Umar. Qala Salih, sai Salih wanda ya ruwaito hadisin sai yace wa qad tuhaddisa bi na'wihi an Abi Rafi'in, kuma wannan hadisin ma na'am eh wa qad tuhaddisa bi na'wi zalika an Abi Rafi'in, an ba da irin wannan labarin ma daga Abu Rafi'in, shi ma Abu Rafi'in irin wannan matsala ta faru ga almajirin shi, yaje ya faɗa shi ma aka yi musu, kuma ya dawo aka zo aka tabbatar a wurin shi. Ma'anar wannan hadisin abin da yake son ya tabbatar mana shine abin da muke tattaunawa a ƙarƙashin wannan babi, akan cewa dangane da da'awa ko dangane da gyara to kowa zai iya yi ne daidai da gwargwadon matsayin da Allah ya aje shi. Yanzu a daidai sanda kake jin wancan hadisin yake magana akan masu mulki ko, to wannan hadisin yana magana akan malamai ne su kuma. Malamai magada annabawa, bayan annabawa za a zo a samu wasu malamai waɗanda suke abinda annabawan suka bari akai ba shi suke ba. Na farko dai daga cikin siffofinsu za a same su suna faɗin abubuwan da ba sa aikatawa. Kaga kenan, suna wa'azi suna saba wa'azi. Na biyu za a same su aikin da suke aikatawa ba irin shi ne suke umarni ba, ma'ana suna umarni da kyakkyawa suna